وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأويه النار وما للظالمين من أنصير. صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yau 20 ga watan Ramadan, hijiran sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, shekara ta 1442. Zamu ci gaba da karatun tafsirin Al-Qur'ani mai girma da muke cikin suratul Nisa'i. Zamu tashi fadin Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan. Na'am.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الله سبحانه وتعالى يتي وندا يكشف مؤمني دغنغر تو باي دا ساكاموكو سي وتن جهنم ينا مي دوما اتشكي كما Allah subhanahu wa ta'ala zai bibiyi wannan sakamakon shigar da shi wutan da fushinsa, wato zai riski fushin Allah subhanahu wa ta'ala da la'anar Allah subhanahu wa ta'ala, kuma Allah ya tanadan masa azaba mai girma. Mun sani ayar da muka yi magana jiya, wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata, tana magana akan kisa na kuskure ga musulmi ko ga abokin zama wanda ba musulmi ba, ko mutumin da yake wata ƙasa ko ƙasan ku tare amma dai akwai zamantakewa na zaman lafiya tsakaninku, ko wanda ma ba zamantakewan zaman lafiya din tsakaninku sai yake. Kowanne addinin musulunci ya koyar da mu ya ya kamata ko me za a yi a ga wannan mutumin. Kowanne addini ya koyar da abin da za a yi masa. A jiya muna karatu na ce akwai hukunci mai muhimmanci kwarai a ƙarƙashin wannan kisan na kuskure da ban yi ta'aliki a kansa ba, shine masalan diyyar mace. Tana cikin matsaloli da a wannan zamanin mutane suke maganganu a kai, domin kamar yadda aka sani mafi yawan malamai, za a iya cewa gaba ɗayan malamai banda ɗaiɗaiku ƙwarai, sun tafi akan diyyar mace rabin diyyar namiji ne. To, abinda nake so mu gane da farko, mu fara ta'akkulin matsalar tukuna. ni fahimta ta akan matsalar shine fahimtan ɗan ɗaiɗai ko din irin su Abu Zahab magabata kuma al-Imam Razi ya ce al-Asam da Ibn Ulayya sun tafi akan cewa diyan mace da diyan namiji daidai ne wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi shikenan saboda haka kawai rai da rai duk abu ɗaya ne ba wani bambanci to amma duk da haka bari mu fahimci me yasa menene dalilin da malamai suke rike da matsayin da suke rike da shi din da farko abin da muke bukatar mu gane babu bambanci tsakanin namiji da mace idan mutun ya kashe su da gangar babu bambanci cikin cewa za a kashe shi saboda kashe wannan ran ba bambanci cikin wannan ran kasancewan ya kashe mutum da gangar za a kashe shi inda mas'ala take wajen bada diyya bayan an yi kisa ba bambanci cikin kafara idan mutum ya kisa kafaran azumi 60 zai yi in namiji ne ya kashe kafaran azumi 60 zai yi in mace ce ya kashe da kuskure diyyan kudin da za a bayar shine aka bambanta to ina son mu dawo da hankalin mu kar mu damu da mace namiji addini yayi kaza mu dawo da hankalin mu ga wai kudin nan wa aka ba ni mu fara tambayan kan mu wai waye aka ba kudin wanda ya rasu ne ba fa shi aka ba to wa aka ba an ba wasu makusantansa ne saboda zaton cewan kila shine abin da turawa ke ce ma breadwinner shine mai wahala ya nemo masu abin da za su ci to kafin dan lokaci dai su samu su murmure to ga dan wani abu su rike raƙumi 100 ko dinari 1000 su rike su ci gaba da amfani da shi saboda mai wahalan nemo masu babu shi ina fatan mun fahimta in banda wannan to menene dalilin ba da kuɗi ba wani dalili a shari'a na a ɗauki kuɗi a bayar dan an yi kisa sai dan cewa waɗannan magadan ya zama kila mutum ne wanda kullun yake fita ya je ya nemo masu abin da za su ci yanzu an rasar da rayuwar wanda zai je ya nemo masu din so da haka sai shari'a ta ce to a bada wannan kudin to ita kuma mace a shari'a Allah bai daura mata wahalan zuwa ta nemo wa kowa ba dan haka a ainihin ka'idar shari'a wato wannan magana da nake ba ina nufin cewa mace ba za ta yi aiki bane mace ba za ta yi sana'a ba bai da alaka da wannan magana muna maganan wa Allah ya dora ma ko me mace take da shi na arziki har yanzu ciyar da ita yana kan mahaifinta kafin aurenta ciyar da ita da dawainiyanta yana kan mijinta bayan aurenta ko me take da shi to tunda haka ne haka kuma idan aka ce yau ba miji tana da ƴaƴa har abada nauyinta ba zai taba daukewa ba akan wannan dan nata akan wannan ƴaƴan nata to saboda kaga ashe ita ba ta da mabukata wanda suka dogara da ita da dole sai ta kawo musu za su ci a ka'ida ba a maganan kuma istisna a ce ai yanzu wance ko kamar yanzu yanda maza da yawa suka bar wa mata wahalan gidaje wannan ka'ida ce istisna wannan istisna ne na ka'ida amma a asalin ka'ida dai namiji shine mai wahala to sai aka ce kudin da za a ba magada wanda za a baiwa namiji idan magadan namiji in ya rasu ba daidai da wanda za a ba magadan mace ba domin magadan mace ba su dogara da ita ba ina fatan mun fahimci hikimar shari'a so da haka baya da alaka kwata-kwata da matsayin wannan matan ko ko kaskantar da matsayinta sannan kamar yadda nace har yanzu wasu malamai da dama sun tafi akan cewa ba ma bambanci dai tsakanin diyan namiji da diyan mace har a haka din waɗanda na bada misali kawai misali ne amma banda su ma wasu malamai sun tafi akan haka wannan ayar da muke ciki yau tana magana akan kisan gangan kamar yadda muka sani manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana faɗi a hadisin Abdullah ibn Buraida ko da ya ruwaita daga baban shi sallallahu alaihi wasallam yana cewa قتل المسلم عندنا اعظم من زوال الدنيا اكشه مسلمي ا وجنمو تاشن دنيا يافي سوكي اكن كيسا اكشه مسلمي اكشه نفس بريئه ران دا بتا جيبا بتا غني با تو غارا ا تشي دنيا تا تاشي to kuma yana cikin abubuwan da ke kawo fushin Allah domin kaga Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah ya ce wata ku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassatan to matikan za a dinga zubar da jinin abriya watan innocent matikan za a dinga zubar da jinin innocent to fushin Allah zai sauka cikin wannan al'ummar saboda man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi idan Allah ya fushi mutuna yanda Allah yake magarruwan da aka yi wa azaba irin garruwan samudawa da adawa yanda garruwan suke zama shuman garruwa suke zaunuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ma tsayawa a cikin su ko itatuwa suke fitowa kaza saboda sun cutar da manzo Allah subhanahu wa ta'ala ya fushi da su to idan Allah ya saukar da fushinsa karka dauka fushin nan zai shafi mutumin da ya laifi ne kawai ballantana ma shi laifi tarayya ake yi a ciki tarayya jiya na yi magana akan yan masu kama mutane suna neman fansa da sauransu wani bawan Allah ya yi min message ce kaman ina so in ce hukuma ba ta da laifi a ciki kwata-kwata matsalar ba ta zo da maganan laifin hukuma ko rashin laifin hukuma ba ina magana mu a matsayinmu na talakawa ne ya za mu yi mu kawo ƙarshen wannan bala'in amma hukuma tana da laifi hukuma ba ta da laifi wannan matsala ne daban ba yanda za a yi hukuman da aka amintar mata da rayuwar mutane a ce ana rasar da rayuwar kuma ba laifinta ba yanda za a yi mutum ya iya wato bar ra'ar da zimman wannan hukuman alhali amana haƙƙinta ne wajibinta ne daga cikin wajiban ma na farko kiyaye rayuwar talakawa al'umman da suke ƙarƙashin su kuma dai mun san wato wannan babi ne mai faɗi babi ne mai tsawo rayuwar halin da muke ciki shi yasa ran nan a baya na ce wannan yana da cikin minahus salbi wato ni'imomin Allah na hani da yayi mana domin dama rayuwar da muke ciki rayuwa ce wacce rufin asirin Allah yake tafiyar da mu har muka iso inda muke in ba haka ba da Allah ya kiyaye to dan haka dai a takaice wato zalunci ne mai girma wanda yake zama dalilin fushin Allah kuma wannan fushin masu laifi a cikin sa suna da yawa ni da kai ma ba za mu rasa kasan mu ba al'umma da yawa da suke ganin kansu abriya ba za su rasa kasan su ba mutane da yawa to haka ne yake faruwa har sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da fushin sa ga al'umma sannan kuma hanyar bayyanan fushin Allah ga al'umma hanyoyi ne mabambanta daga cikin hanyoyin karkace ai ga wasu can suna barnan da suka so Allah bai sauke hukunci suna zaune lafiya su wani fushi Allah ya sauke musu to baka gane bane kila ma irin namu fushin da Allah zai mana jarabawa ya kuntata mana rayuwa don mu tuba mu gane mu koma ga Allah yafi sassaukan fushi Hausar ga ta nan dai yafi sassauci wannan fushin akan fushin waɗanda Allah zai wa istidraji ya bar su saboda yayi fushi da su ya tara musu duniya ya tara musu kwanciyar hankali ya hana su tuna cewan sai kamata su koma ga Allah subhanahu wataala su irin wannan fushin fushin wanda Allah bai so ya yafe musu bane so da in ka gama cewa Allah subhanahu wataala ya maka jarabawa na mihna to ka gode wa Allah subhanahu wataala Allah yana son ya ja ka zuwa gare shi ne ka tuba idan Allah ya so sai ya rufe ka da ni'imomin zahiri ya hana ka gane ma kana cikin matsalan ko kamar yadda muke yawan fadi ga wanda ya rashin ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhal ladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli kajari ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun sai Allah ya bata aikin ku kuma ba zai bari ku gane aikin ya lalace ba balle ku tuba Allah ya ganar da mu wannan ayoyin ko wannan ayar da muke magana akan ta malamai sun ce ta sauka ne akan wani da ake cewa Miqyas ibn Dababa shi wannan Miqyas ya musulunta shi da dan uwansa ina zaton sunan shi Al-Harith ibn Dababa to sai aka zo aka sami dan uwan ya rasu gawansa wani dan kauye haka gefen Madina kusa da Madina wajen Bani Najjar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace musu da yazo ya gaya wa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sayyidina rasulullahi yace musu su fito da wanda aka kashe nan wanda yake san domin ai kisas a dauki hukunci akan suka ce wallahi ban sani ba amma za su ba da diyya tunda su ba su san
wanda yake san ba ga dai gawan shi kila wani ne ma daban yaje ya kashe ya kawo shi unguwan su kila kuma cikin mutanen su ne wani ya kashe amma dai ba san wane ne ba shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya hada wannan miqyas da wani mutum daga Banu Fihr yace su je to su karbo diyan raquman suka je mutanen Banu Najjar suka hada raquma 100 suka bayar sun kamo hanya za su dawo shi wannan mutumin sai ya kashe shi wannan dan Banu Fihr din da aka hada su ya kora raquma ya koma Makka ya kara ridda shi wannan Ibnu Dababa din waliyadu billah to Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan ayoyin akan sa an ce yana cikin mutanen da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ranan fatu makkata yace ko an gansu lullube da kallan kaaba a turo su a kashe su wannan yana cikin dalilin da wasu malamai suka ce babu gafara ga mutumin da ya kisa da gangar mutumin da ya kashe rai da gangar babu gafara gare shi Allah ba zai yafe masa ba duk abin da yayi akwai malaman da wannan matsayin su to kamar yanda na faɗa jiya mujarradin a ce da sabanin ma ya isa abin firgici mujarradin a ce masalan sabani ne wannan ba a bar maganan wanne ne alqaulur rajih wanne ne almarjuh a ce wannan masalan washin Allah zai yafe ko ba zai yafe ba wannan masalan sabani ne kuma ga yanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka irin yafe yanda yayi a wajen fatu makkata amma wannan mutumin sai da yace aje a ciro shi a kashe shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama dan haka hadari ne babu shakka kauli rajih shine cewa kowane laifi banda shirka Allah yana gafartawa inna Allah la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima wannan shine kauli mafi kulliya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a da dai sauran waɗannan ayoyi da suke nuni da Allah mai gafara ne gaba daya na dukkan laifuffuka banda shirka da Allah subhanahu wataala amma koda Allah mai gafara idan aka si hada waɗannan sifofin babu wani laifi wanda Allah subhanahu wataala ya hada wa wanda ya aikata shi irin waɗannan abubuwan guda hudu sai laifin kisan rai musulmi ko man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa addalahu azaban azima Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu dan haka wannan kadai ya isa ya nuna babban abin tsoro ne babban hadari ne a kashirai akwai masaloli da yawa tattare da masalan kisa wanda yake zamu dan iya tsuntsunto wasu su musamman wanda suka shafi rayuwanmu mun sani kisa malamai sun kasa shi kashi uku na ukun nasi bai ambace shi ba shine shubul amdi ko kisa mai kama da gangar ba gangar ba amma yayi kama da shi babu shi a cikin nasi babu shi a qur'ani babu shi a hadisi to amma malamai sai suka ga to ai dole akwai wani kisa wanda ba za a dauke shi gangar ba za a dauke shi ba gangar ba misali mahaifi ya dauki ɗansa ya kwantar ya yanka ko ya harbe ɗan da bindiga mahaifi ko mahaifiya ta harbe ɗanta da bindiga to gadan shi da gangan ne amma rahamar da Allah ya kunshe na mahaifi a zuciyarsa akan ɗa ya hana malamai su kalli wannan kisan a matsayin kisan gangar koko a'a mutum ya sami sanda farao ya shiga muku unguwa ku sami sanda ku yi taraf kansa har ya mutu kaga sanda a ka'ida ba abin da ake kisa da shi bane to amma akai ta duka za a iya kisa to ko dai makamancin wannan cikin abubuwan da malamai suke ganin su shubul amdi ne watan ba amd bane amma sun yi kama da amd daga cikin irin waɗannan kisan malamai sun hada kisan ɗan dambe dan kokuwa ko dan dambe dan boxing yaje ya kashe abokin dambensa duk da kaga asali wai wasa suke yi to amma duk da wasa ne idan ya kashe shi ya danganta idan inda ya buga dama makasa ne kuma ya san cewan makasan ne an san ya sani tunda dama dan damben ne to za a dauka a matsayin kisan gangar za a dauka a matsayin kisan aqatul amdi shi ma za a kashe shi da shi haka kamar misali masu wasan harbe-harbe
kawai mutane su dauki kidiya suna wasa suna gwada ana wasa na harbi to kaga wannan shi ma sun kira abin da suke yi wasa amma an suka yi kisa qatlul amdi ne domin dama kidiya an san zai yi kisa ko mutane masu mugun wasa da mota masu mugun wasa da mota to shi ma mutum ya je dauki mota ya kure ta cikin gari ya dauki mutane ya rika wasa yana daga ta nan yana juya ta can ko babur ya goyo wani dan in kansa ne ya kashe ai dan mu hadir ko in sun kashe juna jinin su ya zama hadir ba wani abu tunda sun kashe juna ne to amma idan ya dauko mutane ya je yana irin wannan gangancin ya kashe su wannan kisan gangar ne domin ba a yi wannan abin hawan don a irin wannan gangancin da ita ba to haka dai nau'o'in abubuwa da dama wanda suke malamai suna daukan su a matsayin kisan gangar kuma idan wanda suke asaba wato magadan jinin ba su yafe ba to za a kashe wannan wanda ya kashe sai dai idan suka yafe shi kuma yafiyan nan ko da mutum ɗaya ne a cikin su ya yafe idan mutum ɗaya ya ce ya yafe saura suka ce ba su yafe ba to ba yanda za a yi kisa dole a koma diyya saboda wannan ɗayan da ya yafe sauran sai dai su karɓi haƙƙinsu na diyya amma ba za a kashe mutumin ba su kuma masu magana cikin yafewan malamai sun tafi akan cewa dama asaba ne wannan ko al-asaba wanda suke gado da asibci maza amma idan mace ta zama ta fi kusanci kamar misali akwai ƴa sai ya zama kuma akwai ƙanni kaga mace ta fi kusanci akan ƙanni ko to anan za a rinjayar da ƙaulinta akan ƙaulinsu duk da ita ba asiba ba ce idan ya zama misali mutanen da za su yafin ɗaya yana gari ko masu haƙin jinin ɗaya yana gari ɗaya baya gari sai wanda yake gari ya ce bai yadda ba dole sai an kashe wanda yake sannan to ba za a kashe mutumin ba har sai an jira wanda baya gari ya dawo shi ma ya faɗi matsayinsa idan shi ma kisan ya ce dole sai an kisas an kashe wanda ya kashe masu abin gadonsu to shi kenan sai a yi kisas idan ba haka ba kuma shi kenan sai a koma zuwa ga diya malamai sun yi saɓani shin wannan wanda ya kisan na gangar domin kisan kuskure ne Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana hukuncin shi to shin kisan gangar shi ma akwai kafara a kansa misali ya yi kisa da gangar kuma masu jinin sun yafe ba za a kashe shi ba to yana da kafara zai yi azumi kwana 60 a jere to wasu daga cikin malamai kamar imamu malik da al-imamu shafi'i sun tafi akan cewa yes zai yi azumi saboda sun yi gina shi akan al-qiyasul aula cewa in dai har wanda ya kisa na kuskure zai yi azumi to ballantana wanda ya kisa na gangar wasu kuma sun ce a'a ba zai azumi ba tunda Allah bai ce zai azumi ba wanda yake zan kuskure Allah ya ce zai azumi shi wannan Allah bai faɗi zai azumi dan haka ba za a daura masa abin da Allah bai daura masa ba kaga kowa yayi ijtihadi cikin su ba wanda ya bijire wannan nassi kowa yayi ijtihadi gurgurdan ma'aunan da yake da su ne na ijtihadi idan ya zama mutane da yawa suka haɗu cikin kisa to kamar yadda muka sani dukansu za a kashe su da wannan mutum duka sayyidina umar akwai shahararren maganarsa ko lauta mala alayhi ahlu san'a a jami' alaqataltu alayhi jami'an ko bihi jami'a laqataltuhum da a ce mutanen san'a babban birni kamar san'a kamar a ce garin abuja sun haɗu gaba ɗaya amma abinda ake nufi da tamalo shine siyo kansa gaba ɗaya ta yanda in wannan bai samu ya ƙarar da shi ba wannan zai ƙarar da shi shine tamalo ko kuma shi ake kira watan sun yi taron dangi kenan cikin kisa ko kuma ya zama mutum ɗaya ne ya yi kisan to amma shi ɗayan ya taimake shi cikin wannan kisa ɗin
misali wani ya biyo wani yana so ya kashe shi da bindiga a hannu ko da takobi sai wancan ya shige wani waje wanda ya biyo shi bai gansa ba sai wannan yazo sai ya ce ai yana nan a cikin ɗakin nan to wannan wanda ya faɗi yana nan a cikin ɗaki shi ma sharik ne na jini shi ma tare suka yi kisa saboda da bai faɗa ba da kila mutumin ya tsira to tunda ya taimaka a cikin wannan kisan da faɗin ga inda mutumin yake a kashe shi ko ya kamo ko makamancin wannan to shikenan balle kuma masu hada baki ko su dauki fasinjan motan haya su je wani waje su aje su to wannan dama alhali sun hada baki da azzalumai to kaga waɗannan dama dukan su masu tamalo ne alal qatli dukan su hukuncin su a hukuncin kisa ne idan ya zama tamalo din tarayyan da mukallafi ne da wanda ba mukallafi ba misali da yaro karami wanda babu taklifi a kansa da babban mutum mukallafi to anan babu kisa saboda shi wannan babban ba a da tabbas mun san kuma tuddaul hududu bishubuhat ba a da tabbas wane ne wanda ya kisan zai yi yaro karamin ne zai yi babban ne ba a sani ba to dan haka abin da zai faru shi ne shi wannan babban zai biya rabin diya daga dukiyansa shi kuma yaron akilansa za su hada rabi su biya to haka dai matsaloli suna da yawa hadarin mota shi ne matsalan da aka fi tambaya a kai driver idan yi accident da mota suka hadu da wata mota sai wasu mutane suka rasu to da shi da direban motan da suka hadu tare in suna da rai dukansu za su yi tarayya cikin biyan diya su biyu za su yi tarayya cikin biyan diyan waɗanda suka rasu haka idan shi kadai ne motarsa ce kadai yana gudu taya ta fashe ya kasa taka birki shi ma kiskisan kuskure ne diya na kansa azumi na kansa kuma azumin nan da adadin mutanen da suka rasa rayukansu idan mutum goma ne suka rasa ransu to da adadin mutane goma a idan motoci biyu suka yi karo sai ɗaya ta fita sai ta je ta bige wani a gefen hanya misali ya rasa control ya je ya fada wa wani ya kashe shi to har yanzu su biyun duka za su yi tarayya watan da mai wannan motan da mai motan farko da ya bige shi dukansu za su yi tarayya cikin diya kuma dukansu suna da kafara a kansu duk yana cikin kaman musharaka cikin kisa to haka dai matsaloli da yawa amma idan ya zama motar ka tana aje kayi parking ko kana cikin kan hanya kana go slow wani yazo ya bige ka ta baya ya hantsala ya mutu kai baka fuskance shi ba kana tafiya yazo ya bige ka ta wani waje to wannan damu wahade babu kafara a kanka yana daidai da kana tsaye a mota wani yazo ya bigi motanka ba kafara to haka dai matsaloli idan ya zama wato mutumin da mun sani mutum baya gado cikin wanda abin da ya kashe ko baya da gadansa in da wal iyazu billahi ya kashe mahaifinsa baya da gadan mahaifin to amma idan ya zama wannan mahaifin ƴaƴansa biyu ne misali suke nan kuma ƴaƴansa ƴaƴan kuma ba su da ƴaƴa sai ɗaya wal iyazu billahi ya kashe mahaifinsa kafin shi ɗayan ya ce ya yafe ko bai yafe ba sai ya rasu to anan ba za a kashe wanda ya kisa ba saboda mene saboda shine mai gadan abin da zai bayar din ina fata mun fahimta abin da zai bayar din jinin na in ma jinin ne in ga wani abu zai bayar in jini ne domin akwai sabani akan cewa zai bada wani abu ko ba zai bayar ba idan mutun ya kisa da gangar idan aka yafe masa to za a iya yafewa da sharadin ya biya diya ko ba za a yafe da sharadin biyan diya ba sai dai a yafe kawai masalan sabani ne to idan ya zama zai biya diya ko ba zai biya ba to yanzu dai shikenan ba biyan diya babu ba za a kashe shi ba kuma ko da yake imam sarki akwai wajen da yake da dama ya ce shi ya karrara cewa ga abin da za a yi wa mutum shi ya karrara idan babu asaba kamar yadda muka sani da abubuwan da suka shafi wannan to amma dai anan har imam din ba zai iya karrara a kashe wannan ba saboda yanzu kuma shi yake da haƙƙin wannan dan uwansa da ya rasu a bayan shi to mas'aloli dai da yawa tattare da hukuncin kisa Allahu a'lam wasu ba zan iya tuna su ba amma dai kila su zo cikin tambayoyi kuma ayan da zamu karanta ya ayyuhal ladina amanu idza dawtum fi sabilillahi fatabayyanu ina son mu barta ita ma zuwa gobe saboda ta zama misul khitam tana da dukkan ayoyin alqur'ani suna da muhimmanci amma tana da muhimmanci na musamman akan halin da muke ciki al'umma yanzu a wannan zamanin Allah ubangiji ya ce muke mu kuma akwai tambayoyi da yawa zamu amsa tambayoyin da suke nan dan gobe ba za a amsa tambayoyi so da haka yau sai a amsa duka tambayoyin da ake da su da wanda suka rage jiya da wanda suka zo yau Allah ya ce muke mu wannan ya ce mutum ne a halin da al'umma suke ciki yanzu na talauci ya halatta mutum ya rarraba zakkansa ya ba mutane ko ya sai musu abinci ya basu ko ko dole sai dai ya basu jari su koyi sana'a ni ban ce dole ai a bada jari a koyi sana'a ba kawai misali ne ya zo cikin magana na hanya mafi kyau da za a amfana in dacewa ne ya kamata a karkasa ne ina ganin ranar farko ko rana na biyu na yi misalin yadda da wani ya tambaya zai yi da zakkan shi na ba da misali ce inda ni ne ga yanda zan yi so abinda ake so ba za ka ce ai shikenan kai kawai zakka sai dai kowa ka ba shi jari sai dai gaba ɗaya zakkan ka karba ma wanda zai zama jari ne akwai amon sana'a to ai da ruwan ciki ake jan na rijiya ko a ba laifi wasu buƙatansu ne yanzu ne a magance musu su je su ci abinci wasu buƙatansu magani ne a ba su su je su nemi magani wani buƙatan shi tufafi ne a ba shi ya je ya nemi tufafi wani kuma buƙatan shi jari ne a ba shi jari amma kar a tsaya a yi ta kashi kala ɗaya kullum sai dai a ba mutane abin da za su je su cinye a kwana ɗaya biyu su dawo kalman cewa halin da ake ciki yanzu ɗin ne ya sa ni dariya domin shi wannan halin kullum fa cikinsa ake kullum cikinsa ake ba wani jiya da yau duka cikin halin iri ɗaya ne Allah subhanahu wa ta'ala shine mai zamani shine mai hali Allah ya canza mana a kodayaushe zuwa mafi kyau Allah ya taimake mu wani yana tambaya Hajjaj ibn Yusuf ya rasu ai kyakkyawar kalmomi kuma ana masa fatan shiga aljanna ni awa ina ruwa na ko ni da kai ina ruwan mu da ana ma Hajjaj fatan shiga aljanna ko ba a masa ba ruwan mu da wannan Allah ba zai tambaye mu Hajjaj ya sa shi aljanna ko kar ya sa shi ba Allah ba zai shawarce mu ya yafe wa Hajjaj ko kar ya yafe mashi ba ka ji da kanka kawai wannan suna cikin mas'alolin abubuwan da mutane ke wahalar da kansu akan abin da Allah bai daura musu ba Allah bai daura maka wannan in an koma tarihi ana bincike da sauransu ba shakka Hajjaj yana da ayyuka masu kyau yana da munana yana cikin khalaqu amalan salihan wa akhara sayya me Allah zai masu kai baka isa ka ce Allah ya yafe mashi ko kare ya yafe mashi ba dan kuma Allah ba shawara yake yi da kai ko ni dan ya yafe wa bawansa ba amma dai abin da ya shahara shine karshen abin da yayi a rayuwarsa shine ya kashe wani babban bawan Allah cikin tabi'ai da ake ce masa Sa'id ibn Jubay kuma da yazo mutuwa shi Hajjaj an ji yana cewa mali wa mali Sa'id ibn Jubay Allahu a'lam wannan din ma ban san ingancinsa ba ya inganta ko bai inganta ba Allahu a'lam amma dai abin da yafi shahara kenan wallahu a'lam wannan yana tambayan fassarar waɗannan kalmomi Allahu akbar Allahu akbaru Allahu akbar kawai ai daga yanda suke fadi na ma da abu ɗaya suke nufi Allah shine mafi girma yana so ya ce ne masu cewa Allahu akbar ba kiran sallah suke yi ba ai da niyan su Allah zai amfani da niyan su Allah yake amfani iyakan abin da suka iya kenan da bai inganta a hadisi ba sinu bilalin inda Allah shi amma ma'anan sa ya inganta ko wannan addu'a yake nema insha Allah ɗan uwa a sa shi cikin addu'a akan bukatunsa Allah subhanahu wataala ya amsa masa mu ma muna barin nasa addu'a wannan yana tambaya da wanda yake shirka da wanda yake wa Allah shi shigi wa ne fi girman laifi ai ba laifin da za a hada shi da shirka babu laifin da yake daidai da shirka shirka shine mafi girman laifi ga Allah subhanahu wataala Allah ya kare mu ba amma ba yana nufin cewa irin mutanen da kawai yanzu shikenan a rika daura ma mutane mushrikai kawai mutum a kama hukunci akan mutane ana cewa mushrikai ne mushrikai ne wannan shine karatun mu na gobe ba zan yi riga malam masallaci shine karatun mu na gobe ba baya nufin jifan mutane da shirka wal iyazu billah shi shirkan akan kansa shine mafi girman laifi amma wani mushriki ne nan ne matsala take ka kalli mutum yana kallon alqibla yana sallah ya shaida la ilaha illallah ka ce masa mushriki ne saboda wata shubha wannan ba karamin hadari bane bal manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya girmama girman wannan laifin har ya ce ma wannan shirkan in ba ta sami wajen zama a cikin sa ba za ta dawo kanka saboda a tsorata ka akan cewa musulmi ma'abucin la ilaha illallah ma'abucin alqibla mushriki baya nufin babu shirka koko ba za a iya samun shirka a tsakanin musulmi ba amma akwai shirkan shi kansa amma idan kaga mutum ya aikata abin da kai a sanin ka shirka ne karka ce masa mushriki ka ga masa wannan abin shirka ne amma shi mushriki ne ko ba mushriki ba to aje wajen alƙali ya bincike shi sai ya tabbatar shi mushriki ne ko ba mushriki ba kamar yadda nace insha Allah kila gobe mu dan tattauna wannan wanda ya ce mutum ne yana sallah ba a da ta kama shi yana idarwa sai ya yi rihi kafin ya yi sujada shikenan Allah ya karbi ibada ba ya riga ya yi sallama ba sallarsa ta yi ko tun da ya fita daga sallah wani yana buƙatar addu'a ya faɗi wani abu da ya faru da shi amma ba na so in faɗi mare daɗi Allah Ubangiji ya bayyana cikin aminci Allah ya kiyaye Allah ya amintar da su ya ce akwai wata nafila da ake yi a watan Ramadana a kowane dare eto tarawih da tahajjud ba akwai su matsayin masallacin da aka gina ba da halattattun dukiya ba ya danganta da abin da ake nufi da ba da halattattun dukiya ba ya danganta idan misali kudin alhanzir ne ko kudin giya ne misali sai kaga wannan Allah subhanahu wataala ba zai karbi wannan aikin ba idan ya zama kudin ya hada halal da haram sun cakuda amma ba asali an nufi haram din bane to wannan ba za a ce abin da ya gina haramtacce bane sannan kuma dai asali shine kai ba a sa ka binciken da wani kudi ya gina masallaci ba shi gare shi haramun ne yana da laifin wannan kudin da ya nema cikin haram ya ciyar cikin haram malamai sun yi sabani idan mutum ya tara kudi a haram in ya ciyar cikin halal yana da lada ko bai da shi matsalan sabani ne kai la ibadanka a ciki kana da ladan sallanka ta ina ya nemi kudinsa kuma ya gina masallaci Allah bai daura maka binciken wannan ba wannan yana tambayar ingancin zakan da aka gina masallaci ko makaranta ya za a gina masallaci kuma da kudin zakka ana so dai a hana masu zakka zakkan su kenan Allah subhanahu wataala ya ce a ba talakawa sai ka je ka kama gina masallaci ko makaranta ai bai yi ba bai dace ba
ko ko da yake wasu malamai suna ganin za a iya amma gaskiya jamhurin malamai sun tafi akan ba za a yi haka ba ai in aka biye ma wannan to kuma waɗanda aka ce a ba zakkan za a karar da lokaci kuma ba a ba su shikenan sai a ta gina masallatai a bar masallata ciki da yunwa ko to bai dace ba ya kamata Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya faɗi waɗanda za a ba zakka ko ayan innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan min Allah wallahu alimun hakim ko wadannan sune al asnafu thamaniya wadanda Allah subhanahu wa ta'ala ya umurni da abai wa zakka abanda su bi halatta a shigar da zakka ko da yake wani zai ce ai wannan yana cikin fi sabilillahi to amma mas'alan sabani ne wannan shin yana cikin wa fi sabilillahi ko baya cikin kaulin jamhuri dai baya cikin dan haka abin da ya dace dai a shigar da zakka waɗannan asnaf din abai wa talakawa kuma sannan ma yawanci malamai suna son a bi shi gurgurdan jeri a fara duba mabukata talakawa fuqara da masakin haka dama riqab kam yanzu da wahala ko haka almu'allafatu qulubuhum suma abisu wanda ake neman masu raunin zuciya ana neman a jawo su zuwa ga addini ko makamancin wannan haka dai abisu sannan algharimin wadanda bashi ke kansu haka wannan yana cewa kira mata da dama sun fada cikin wani babban sabon Allah to Allah ubangiji ya shirye mu da su gaba daya Allah ya shiryar da su wanda suka shiga cikin wannan wanda ba su shiga ba Allah ya kukutar da su amma kuma a daina zargi akwai hadari kwarai da gaske a cikin zargi a addinin musulunci addinin musulunci yana da hanyar da yake tabbatar da laifuffuka idan ba a tabbatar ta wannan laifukan ba kada kawai dan kaga alama ka zargi mutum da abin da ba dole ya zama haka ba ina tambayan ko mutum zai iya hada niyan azumin Ramadan da na sittu shawwal ramako da na sittu shawwal wasu suna ganin za a iya wato hadawa kana bin ka bashin azumi shikenan kawai in ka zo kai shida a cikin Ramadan ko dai karama a cikin addadin da karama ya kai shida shikenan nafilan sittu shawwal ma ya shiga muna tambaya gold din da mata suke ado da shi za a cire masa zakka a wajen Imam Malik ba za a cire ba a wajen Imam Malik a fahimtar sa ba za a cire ba a wajen al-Imam Shafi'i da Ahmad za a cire suna dogara da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya je yayi wa mata wa'azi ma ya ma'ashara nisa'i tasaddaqna fa inni uritukunna aktsara ahli an-nar ko qulna wa bima ya rasulullah qala takfurna tuksinna al-la'na wa takfurna al-ashir wa ma ra'aytu minna kisati aklin wa dinin adhhaba li lubbi ar-rajuli al-hazim min ihdakun zuwa karshen hadisi to amma abinda Imam Malik yace anan yace ai ba zakka suka yi ba domin ai sun rika cire abin hannunsu da abin wuyansu ne suna sakawa a hannun Bilal a rigan Bilal da ya daga yana tara sadakan da suke kawowa saboda haka shi ko zakka nisabi ne nan kuma ba wanda yace an zo an kirga nisabi an cire rubul ushri dan abin da suke da shin kawai suka rika bayarwa saboda haka ba za a dauke shi a matsayin zakka ba wannan a babin sadaka ne wannan ya ce shi ne ya ba matansa gold ya siya amma ya ce ta amfani da shi idan ya tashi bukata zai karba waito zai cire ma wannan zakka wannan hila ce ai taka ce tunda aro ka bata kawai ce amfani da shi ai naka ne kai kuma Allah bai shar'anta maka amfani da gold ba saboda haka duk da dai ka siya dai ita ce amfani da shi ne kai a wajenka dukiya ne saboda haka yana cikin dukiyanka an ce ɗaya daga cikin manyan almajiran Abu Hanifa attajirin gaske ne amma baya zakka bai taba zakka ba saboda yanda yake yi amma mene hikima amma wannan magana ban san ingancin ta ba gaskiya dan imanin sa da tsoron Allah sa ya kamata ya wuce yayi haka idan misali ran 1 ga watan Ramadan ne zakkan shi yake fitarwa ran 29 ga watan Ramadan sai ya kyautar wa matarsa da dukkan kudin duk dukiyansa sai ya ba matarsa ga watan Sha'ban
sai ya bar iyalinsa duka dukiyarsa. Ita kuma ran biyu ko uku ga watan Ramadan sai ta bashi duka, sai ta dawo mashi da duka. To kaga kudin shekara bai shekare masa ba, balle ya bada zakka ko? Yanzu kuma sabon kudi ne, yanzu ya zama nashi bayan biyu ko uku ga watan Ramadan. To amma dan mai bawa zai rika wa Allah wayo, zai rika wayo ya ki bautan Allah, alhali bautan Allah dama ce ko? Zakkan nan dama ce bawa ya samu. To ta yaya zaka koma? Shi yasa nace tsoron Allah sa gaskiya ya wuce ya zama haka. To wannan ya ce abokinsa ne yake tafiya da mota, sai wata karamar mota ta shiga karkashin motarsa, mutane shida suka rasu. Kafara nawa zai yi? Kafara mutane shida, watan azumi 60-60 sau shida. Idan ya yi 60 ya huta wani lokaci sai ya ƙara yin 60, in ya huta wani lokaci sai ya ƙara yin 60, har Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi iko ya cika. Idan Allah subhanahu wa ta'ala bai sa ya kammala ba, ya rasu Allah ya gani yanshi. Madama dai Allah ya ce mana fattaqullaha mastata'tu. Saboda haka za mu ji tsoron Allah gurgudan iko, gurgudan abin da zai yiwu, shi dai ya kokari ya tabbatar yayi. Idan kuma ba haka ba sai ya je garuruwan da aka ce har yanzu da bayi, ya nemi bayi ya enter. Ko? Ne na tambaye hukuncin mutum musulmi ya auri matar da ba musulma ba? Ba laifi. In dai ahlul kitabi ce nasara ko ba yahudiya ko nasara ko? Ya ce ya halatta a gina toilet a masallaci da kuɗin riba. Ina jin saboda karatun da na yi cewa idan kuɗi ya zama na riba ne, to a tafiyar da shi cikin abubuwa wanda ba na ainihin ibadan ba. Ba za a zo a sa su cikin masallaci, ba za a sai carpet ɗin masallaci da shi, ba za a sa shi a cikin ginin masallaci ba da sauransu. Haka ne. Toilet kuma kaga waje ne na qada'ul haja, kaman kazanta ko haka dai, marafiq dai na bukatun al'umma. Haka ne, ba laifi a ganin da yawa daga malamai za a iya, amma nan ba yana halatta kuma riba bane. Wato idan kuɗin ya zama dole gashi na riban ne, dole za a sariyar da shi, za a ƙarar da shi. To daga cikin hanyar da za a ƙarar da shi ɗin, ba laifi ya zama a gina toilet wa masallaci? To babu laifi. Haka na ji manyan malamanmu sun faɗa cewa babu laifi a kan wani babban masallaci a ƙasar nan. Allah sarki, bawan Allah. Na biyu ya ce tun daga Adamawa ya taso ya zo musamman don sauraron tafsiri. Allah ya saka da alkhairi. Ko da yake kuma inda ni malami ne, to zan ce zama gaban malami ya ɗauki karatu ya fi ajita ta hanyoyin na'urar sadarwa. Amma in ba haka ba, da ai kafafen yaɗa labarai, kafafen sadarwa sun wadatar masa. Ba sai ya taso daga Adamawa ya zo don saurara ba. Allah ya ba da lada, Allah ya ba da lada, Allah ya saka da alkhairi. Tambayarsa ta farko, yana tambaya cewa yana aiki. Subhan Allah, yana da tsantseni ni kila ma ya fi ni ma. Ya ce yana aiki ne a ƙarƙashin wani, amma aikin ba dole kullum ne yake aikin ba. Mai gidansa ya ba shi dama ran da ba aiki ya tafi ya je ya aikin gabansa. To wai zai iya zuwa ya karɓi wani aiki na albashi kuma ya yi a cikin wannan lokacin, alhali kuma mai gidansa yana biyansa albashin wata a wata? Ina ganin zai iya yi, saboda in dai ya yi ada'in wajibi. Yawanci aiki da ake karɓa ya danganta fa. In ka tambaye ni ka ce ga likita, zai iya zuwa ya buɗe private clinic ɗinsa ya je yana duba mutane ko ga malamin makaranta zai iya zuwa ya ware ya private lesson ya makarantan kansa yana warewa zan iya cewa ba za a yi ba amma ba a babin haramci ba a babin saddus zari'a ina fatan mun fahimta wannan mas'ala ce daban domin matukan za a bude kofar wannan to matukan za a bude kofar raunana public institution din in dai za a bar mutun a ce shikenan je ka in ba a tsaya da kwarai ba in an tsaya da kyau zai yiwu ba za a sami wannan matsala amma in ba a tsaya da gaske ba to in ba a hankali ba likitan ma zai rika referring din mara lafiyan zuwa private clinic din sa in imanin shi kuma bai kai haka ba ma shikenan sai ya fara sace kayan asibitin ko ya lalata su sai ya makansa gwanjo ko sai ya kai private clinic din sa haka shi ma malami duk wanda ba ya attending private lesson din sa to ba zai ci jarabawa da kyau ba to haka da ya zama wata kofa na cutarwa to wannan da amma kai yanzu kana aiki ne a matsayin wani driver ko ma dai kana wani hidima a karkashin wani kuma ya yarda maka in ka bada wajibinka a aikin sa ragowar lokacin ka kai yanda ka so da lokacin sai ka je ka karbi wani aiki kuma wanda zaka dan ƙara samun wani abu babu laifi haka shi ma likita in ya bada wajibin sa ragowar lokacin sa ba laifi bane ya je wani aiki ba nace laifi bane amma nace a babin saddus zari'a to babin saddus zari'a kuma babi ne mai fadi watan ba barna bane amma dan kar akai zuwa ga barnan dan inda barna ne to ba sunan shi saddu zari'a ba sunan shi man'ul wasila sunan shi man'ul wasila inda abin laifi ne da kaji saddu zari'a to abin ba laifi bane akan kansa kaman karatun mu na jiya ne ko yaushe kan masu ta'addanci da kama mutane ko kaga ai nace a babin saddu zari'a ne ba za a bada kuɗi ba sun aka bada kuɗin akan kansa kenan ba laifi bane amma zai bayu zuwa ga laifi zai kai zuwa ga laifi to sai a toshe kafan da zai bar shi ya kai zuwa ga laifi din inda dole ma in dai an yi zai kai zuwa ga laifin to ya kuma man'ul wasila ya tashi a saddu zari'a wannan dai karatu ne na usulul fiqh almajiran usulul fiqh din za su fahimta dan haka a babin saddu zari'a ne nace likita ba zai bude asibitin kansa ba wai dan haramun ne gare shi ya bude asibitin kansa ba haka lawyer ba zai yi private firm din sa ba idan yana aiki a public wannan ya ce mutumin da yake bada abinci a yi sahur a maimakon bude baki shi ma zai sami lada daidai da na masu bude baki ai na taba wannan magana har na ce ma kila ya mafi na masu bayarwa ai bude baki domin yanzu mafi yawan jama'a bude bakin suke bayarwa to kuma shi wannan shine fahimtar maqasid ko a cikin shari'a akwai abin da ake cewa maqasid ba kawai dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man fattara sa'iman shikenan sai ka tsaya a gundarin nassi baka fahimtar maqsadi manufan nassi din shikenan kawai sai ciyar da shan ruwa ne kadai addini ya umurni da shi duk sai ku taru ku ba da shan ruwa kuma bai sami na sahur ba to me aka yi saboda haka in kuka raba wasu suka ba da na sahur kila ma sai su fi samun lada saboda suna su a duhu kwarai suka bayar wanda yake ba garin su ɗaya da iyayensa ba zai iya ciyarwa ko sadaka da niyan Allah ya ba su lada to ai shi Allah ba ya da gari duk inda iyayen suke ladan zai kai musu menene hukuncin mutumin da yace ba ruwansu da abin da yake faruwa da ƴan uwansa kamar musulmi a wani gari saboda shi bai shafe shi ba wannan bai cika mu'mini ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mutum ba ya cika mu'mini sai ya so wa ɗan uwansa mu'mini abin da yake so wa kansa ya ki wa ɗan uwansa mu'mini abin da yake ki wa kansa ya faɗi kwatankwacin mu'mini a cikin zumuncinsu da san junansu da tausayin junansu kamar kwatankwacin jiki da sauransu saboda haka ba mu'mini cikakke bane wannan mutumin dole mu'mini ya zama duk abin da ya faru da ɗan uwansa mu'mini a duk inda yake a duniya yana jin kamar da shi ya faru wannan ya tambaya akwai zakka a cikin kayan lambu kamar su kayan miya apple inabi da sauransu a mazhaban malikiya babu amma malaman malikiya suna ganin babu
amma wasu malaman suna ganin akwai kaman Ahnaf suna ganin akwai ina tambaya menene bambancin miskini da fakiri wasu na ganin duk abu ɗaya ne wasu kuma suna ganin miskini yafi fakiri talauci wasu kuma suna ganin fakiri yafi miskini talauci masu ganin yawanci za a ce maka miskini shine wanda baya da ko abin da zai ci yanzu to amma alqur'ani kuma ya kira miskinai masu jirgin ruwa miskinai ko amma safinatu fakadan limasakin ya'maluna fil bahri fa aratu ana ibaha wa kana wara'ahu malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba to kaga wanda har yana da kwalakwalansa kuma ga dan Allah ya kira shi miskini dan haka dai kawai abin da ake nufi matalauta su wannan kalmomi ne nisbiya wato an ce nisbiya relative ya danganta a wani gari ya danganta a wace bi'a ya danganta da tsadar rayuwa a wajen mafi yawan miskinan Abuja in suka koma kauye fa alhazai ne ko amma Abuja miskinai ne wani me ya sunan shi masinjan wani labor ne wani kaza amma ran da ya koma kauyen su shi ma layi ake masa to so da haka ya danganta ne kalma ce nisbiya da tsadar rayuwa da sauransu mutumin da yake samun naira 30,000 a wani waje ba miskini ba ne amma a wani waje ne samun naira 100,000 miskini ne saboda tsadar rayuwa a wannan wajen ko ina nufin a wata saboda haka kalma ce dai nisbi ya danganta da dan su kawo misali a ce wanda bai da abinci akwai kasashen da su ba su ma gane ma'anan a ce wanda bai da abinci sun wuce matsalar maganan abinci kasashe da yawa mu ne har yanzu a third world na so in ce African bakar fata amma dai na ce dai ba hakan ba dai amma dai gaskiyar magana African bakar fatan da wasu ɗaiɗaikun kasashe a duniya mu ne har yanzu ake rasa abinci amma kasashe da yawa ba san mutum wai a ce dan adam ya tashi bai da abin da zai ci ba sai dai ba ya da abin da ya zaba yana so ya ci amma abinci kowane iri ya ce ya kasa samun abin da zai ci ba zai yi ba to kaga ma'aunin miskini a wancan kila shine wanda bai da gidan kansa wanda ba ya da motar kansa da sauran makamantan wannan dai ya danganta da ma'aunai dai gurgurdan mutane ta ce mijinta baya ganin darajar iyayenta har yana zagin su kar ki bari su sani iyaya a ci gaba da lallaba shi har ya daina bai kyauta ga wannan mijin wanda bai ga darajar iyayen iyalinsa ba yana gab da rashin ganin nashi darajar iyayen amma dai kar ki gaya musu mu ma dai da kika faɗa mana da yake ba mu san ki ba ko ita wacce ta rubuta din a mace ce ta rasu da ɗa a cikinta a idan ɗan ya fito ya rayu falillahi alhamdu idan bai fito ba ba za a ce za a yanka cikinta a ciro ɗan da yake cikinta ba kuma ma dama dai ina jin a likitance mace bayan rasuwanta ba ta ɗaukan lokaci mai tsawo ko dai ɗan ya zama ya fita in ya kai lokacin fita ko kuma shi ma zai rasu saboda rayuwansa yana da alaƙa da rayuwanta ina zaton wannan shine matsayin likitanci a kai mutum ne aka tirsasa shi yin zina babu tilasti akan zina a fiqhu a wajen malamai ko da yake wani babban malami ana ji wani babban malami Al-Tahir ibn Ashur ya yi taƙiƙin wannan matsalan taƙiƙi mai kyau ya nuna cewa shi bai yarda da maganar cewa ba tirsasawa akan zina ba amma dai mafi yawan malaman fiqh ko a ce gaba ɗayan malaman fiqh ma sun tafi akan ba a tirsasa namiji akan zina saboda namiji ba zai yi zina ba sai da sha'awa dole sai da sha'awa ba kaman mace ba ce mace za a iya ikhtisabinta amma namiji dole sai ya yi in'ash din nan ko dole sai sha'awa ya harraka shi sannan zai iya aikatawa don haka ba wani abu sunan shi tilanci akan zina ga namiji kar ya amfani da wannan kalma kuma wasunsu da yawa ma suna tafiya akan da me za a tilasta shi misali da kisa to da yawa daga malamai suna tafiya gare ya zaɓi kisa ɗin da ya aikata zina ɗin
an rike bindiga akan sa an ce sai yayi zina to gare ya zabi a kashe shi din da intihakin hurumin wannan matar yayi zina da ita wal iyadu billahi da yawa daga malamai wannan ba ina ce da yawa ina nufin jamhur mafi yawan malamai na kawo istisna'i banda shi at-Tahir ibn Ashur ban san wani malami eto ina zaton al-Izz ibn Abdussalam shi ma yayi magana makamancin wannan cewa akwai darura irin wannan da za ta kai mutun ya aikata amma dai mafi yawan malamai gaskiya sun tafi akan ba zai ba ita mace akwai darura da zai kai ta ta zina mace a tilasta ta darura ne abinda za ta ci ko danta zai ci ta rasa duk duniya an ce sai an yi zina da ita za a bata saboda wancan hadisin na matan nan ko wanda ta makkana ma mutumin akan kanta illa ta ce mashi ya ji tsoron Allah to malamai sun tafi akan ita darura ne wannan akan ta saboda mace da rauninta da sauransu amma ba haka ba ba maganan darura ga namiji dai a takaice wannan yana tambaya a taimaka masa da tafsirin ayat la yamassuhu illa al-mutahharun a menene matsayin la a wannan wajen na'am watan wannan la nafiya ce ba nahiya ba amma da yake yayi tambaya ne shi almajirin ilimi ne za a amsa masa ta hanyar da shi zai gane amma nafiyi ne da ake nufin hani da shi watan a an yi kore ne ba mai shafansa sai mai tsarki amma abinda ake nufi kar wanda ya shafe shi sai mai tsarki idan bamiri ya kowa ba alqur'ani innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun wasu kuma suka ce a bamirin yana komawa kitabun maknun ne la yamassu illa almutahharun la nafiya ce ana nufin mala'iku ne a waɗanda suke hidima a wannan wajen mutumin ne ya ci wani abu ya bada misali da namijin goro ya wanke bakinsa sosai amma har bayan sahur yana jin dan abin ba'azumin abin a bakinsa to tunda ya iya kokarinsa ai mun ce fattakullaha mastata'tum Allah ya ce ko tunda ya iya kokarinsa shikenan Allah ubangiji ya cika kare sai ya kokari kuma kare ya rika hade yawun ya iya kokari shi ma ba wai dole ba mutum ne zai yi sallan azhar sai yayi niyyar la'asar niyyar wance niyyar zuciya ko niyyar baki ina fatan an fahimta idan niyyar zuciya ce to niyyar baki ne ai wannan ba wani abu bane niyyar zuciya shine niyya a zuciyarsa tunda sallar azhar zai a zuciyarsa niyyar azhar dama yayi to ya zan yi wai mutum ne yana da mata hudu zai iya jingina daya ya auro wata ai ko sakin daya yayi ko sakin daya yayi bai halatta ya kara aure ba sai ta gama idda ko saki yayi in dai matansa hudu to bai halatta ya kara aure ba sai wannan wacce ya saka din ta gama idda ba maganan jinginewa ba ko menene maganan ya kawo maganan jinginewa Allah ya kyauta wannan yayi tambaya idan mutum ya kashe mutane shida zai yi azumi 60 to ai 60 ga kowanne ya zai yi azumin Ramadan ai ba ana nufin 60 kana gama wannan 60 din washe gari ka dasa wannan 60 din ba abin da ake nufi kenan zaka iya hutawa ka dawo da karfinka ma ka ci abinci mai kyau kai lafiya sannan ka dawo ka ƙara yin 60 na biyu wannan controversial tambaya ce ba zan amsa ba mutum ne iyalinsa ba ta da lafiya amma tana zuwa neman magani wajen waɗanda ba su halatta ba bokaye da mai sunansu da ya faɗi wasu abu irin masu bori ɗin nan da bokaye da ɗan tsubbo to ya zai yi da ita tunda iyalinsa ne zai tilasta ta a kanta daina wannan yana cikin dalilan da malamai ke ganin za a iya raba aure watan ya halatta ka saki mace saboda wannan akwai dalilai kaman barin sallah kaman zuwa wajen matsafa da sauransu irin wannan duka malamai suna ganin zaka iya saki saboda shi ya halatta miji yayi wa matarsa wanka da azumin sa saboda ba ta da lafiya to ai ka ga rashin lafiya aka ce in dai ba kuma raunin imanin sa ya kai muntaha ba ai ba abin da ya kawo maganar sha'awa tare da mara lafiya sai dai maganar tausayi kuma ko saboda haka ai yanayi ne na tausayi da jin kai da sauransu wanda bai ma kamata a kusanto da matsalar sha'awa a ciki ba dan haka babu laifi sallu ala nabiyil karim Allahumma salli ala sayidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala sayidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.